sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wani lafiya. Binta Sulaimaniyar ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 23 ga watan Janairun 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud zai ba mu kanin labarai.
To, binta Prime Minister Poland ya ce kasarsa za ta tattaro wasu kasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaki kirar Jamus. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Sannan za ku ji cewa sakataren harbar tilmalin Amurka Janet Yellen na ziyara a Zambia a zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar Afirka.
Cuta ce wadda take zuwa a mafi yawanci abin.
Kanin labaran duniya kenan. To, a cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa hukumar yaki da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar cutar mashako wato diphtheria a jihohi hudu na fadin kasar. Za kuma ku ji gwamnatin rukun kwariyar Burkina Faso ta buƙaci Faransa da ta kwashe jihohin da ta girke a ƙasar kafin nan da wata guda sakamakon shuɗewar yarjejeniyar ayyukan soja da ƙasashen biyu suka cimma a shekarar 2018 da nufin yaƙi da ta'addanci. Sannan muna kuma tafa da shirin ilmi ga ɗan adam wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma aje kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu. Amma yanzu ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Prime Minister Poland ya ce kasarsa za ta tattaro kan wasu kasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaki kirar Jamus ko da Jamus din bata ba da umarnin a hukumance kan a aika da tankunan yakin ba.
Wystąpimy o taką zgodę, ale to jest temat akurat drugorzędny. My nawet jeżeli byśmy tej zgody ostatecznie
Prime Minister Mateusz Morawiecki kenan yake cewa yake fada manema labarai a yau Litinin cewa Poland za ta nemi izinin Jamus duk da cewa neman izinin a hukumance na Berlin ba shine abu muhimmi wato muhimmi a yanzu ba. Ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta fada wa gidan talabijin din Faransa na TV channel RCI a ranar Lahadi cewa idan ha Poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yakin kirar Jamus su ba su da wata matsala. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andriy Yermak ya faɗa a wani sakon Telegram da ya wallafa a yau Litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaki 100 ne ba 10 ko 20 ba. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na kokarin gano dalilin da ya sa wani dan bindiga ya harbe mutum goma har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabon shekara na Luna da al'ummar ASEAN ke yi. Wani harbi na kan mai uwa da waibi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta Asiya mazauna Amurka tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk fadin kasar. Sai dai 'yan majalisar wakilai da ke wakiltar California Judy Chu ta ce kowa ya kwantar da hankalinsa.
What I want to do here is to say to the community, feel safe.
Ta ce kada ku razana, a yanzu babu wanda rayuwarsa take cikin haɗari saboda ɗan bindigar ya riga ya mutu. A jiya Lahadi aka gano ɗan bindigar a mace a wata mota inda aka fahimci cewa harbe kansa ya yi har lahira. Bayanai sun yi nuni da cewa ɗan bindigar ya tsire ne a motar bayan da mutane suka dakile wani yunkurin da ya yi na biyu na buɗe wuta a wani wuri na daban. Sakatariyar Baitul Malin Amurka Janet Yellen na ziyara a Zambia zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar Afirka. Ana kallon ziyarar ta Yellen a matsayin wani yunkuri na ɗabbaka ayyukan saka hannun jari da 'yan kasuwar Amurka ke yi yayin da takwarorinsu na China suka mamaye ƙasar. Abu na farko da masu ziyara a ƙasar ta Zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na Kenneth Kaunda, wanda wani aiki ne da Chinawa suka gudanar da kuɗaɗensu a shekarar 2015. Kazalika cikin Lusaka, babban birnin ƙasar ta Zambia, na dauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin Beijing a birnin, wani abu da ke kara nuna alama ta gugayya da Amurka.
To, nan ba da jimawa ba Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To, hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta tabbatar da bullar cutar mashako wato diphtheria a jihohi hudu na fadin kasar. A bayanan da take fitarwa game da cututtuka da aka samu bullar su a kasar, hukumar ta NCDC ta ce akalla mutane 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar wannan cutar. Daga Abuja, wakilin muryar Amurka Hawa Umar na dauke da karin bayani.
A bayanan da take fitarwa game da cututtukan da aka samu bullarsa a kasar, hukumar NCDC ta ce akalla mutum 34 ne suka mutu a fadin kasar sanadiyar cutar. Shugaban hukumar ta NCDC Dr. Ifedayo Adetifa ya ce bullar cutar na da nasaba ne da rashin karban rigakafi. Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir ya yi mana karin bayani game da cutar.
Mashaku cuta ce wadda kwayoyin cuta jinsin bacteria mai suna Corynebacterium diphtheria take kawowa, kuma cuta ce wadda tafi kama yara musamman yan kasa da shekara 5, sannan kuma da manya ma wanda suka haura shekara 40. Cuta ce wadda take zuwa mafi yawanci abin da ya shafi numfashi ne, wato respiratory infection. Akan samu lokacin da wannan kwayar cuta takan iya kawo gyambo a fata, amma mafi yawanci dai wanda yake da illa shine wannan na respiratory infection din, kuma shine yake iya zama annoba, kuma shine yake kisa sosai, kuma shine a wannan lokaci yanzu da ake fama da shi.
Director tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bula Magarba ya tabbatar da cewa akwai rigakafin cutar ta mashaku.
Wannan cuta dama tun farko tana da ɗaya daga cikin cututtuka guda 6 wanda ake cewa 6 killer diseases, wanda yake tuntun ma da aka fara aikin rigakafi a Najeriya da kuma duniya gaba daya. Tana ɗaya daga cikin wato alluran da muke bayarwa. Tana cikin allura guda 3 da muke diphtheria pertussis da tetanus, da ita ake bayarwa. To kuma yanzu da aka samu ci gaba, tana ɗaya daga cikin alluran rigakafi da muke kira penta. Allurori 5 ne a haɗe wanda ake bayarwa, wanda akwai ta diphtheria din, akwai pertussis, akwai tetanus, akwai hemophilus influenza. To wannan alluran rigakafi akwai su don watan da ya wuce na Disamba din nan, mun raba a kasar nan gaba daya. Saboda haka duk cibiyoyin da suke ba rigakafin allurai, to lalle akwai wannan maganin. Wanda muke faɗakar da jama'a shine lalle idan lokacin da aka haifi yaro ko yarinya da dai sati ko kuma yayi sati 6, to aje a fara ɗauka na farko, sannan kuma in yayi sati 10 ko a koma a ɗauki na biyu, sannan sati 14 da haihuwa yaje a ɗauki na uku. To duk lokacin da yaro insha Allahu aka bashi ko aka bata wani rigakafi guda 3, to yana da wahala a ce an samu wannan diphtheria ko kuma in ma ta shigo din, to lalle ba za ta yi tasirin da za ta kwantar da yaro ko yarinya ko kuma a ce ma za a je ga rasa rayuka ba.
Hakan dai ya biyo bayan yaki da kasar ke yi ne da cututtuka kamar kwalara, zazzabin lasa, zazzabin malaria da kuma corona. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ki Hawwa Umar. Yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
To hukumomi a Pakistan sun ce kusan daukacin kasar na fama da matsalar katsewar wutar lantarki, yayin da wani mataki da hukumomi suka dauka na rage kudaden da ake kashe a wannan fanni ya kasa ta yin tasiri. Akan kashe wutar lantarki a sawa'in da ba a matukar bukatarta domin a takaita barnatar da man da ake amfani da shi a sassan kasar. Ministan makamashi Kuram Daskir ya ce a yau Litinin injiniyoyi sun fara ayyukan maido da wutar lantarki a sassan kasar. Ya kara da cewa duba da yadda ake samun raguwar bukatar wutar lantarki da daddare, sukan sa a kashe wutar a wani mataki na takaita barnatar da ita. Yan jarida a kasar Kamaruna neman a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka kashe wani abokin aikin su mai suna Martinez Zogo a Yaounde, babban birnin kasar. A makon da ya gabata aka yi garkuwa da Zogo, wanda ya faɗa a baya cewa ana yi wa rayuwarsa barazana saboda wani rahoto da ya yi kan wata badakalar cin hanci da rashawa da ta shafi ma'aikatan gwamnati. Ayo Litinin kusan daukacin kafafen yada labaran Kamaru sun yi Allah wadai da kisan Zogo, wanda suka kwatanta a matsayin dan jarida mai kwazo da ya kware wajen kwarmata bayanan da suka shafi cin hanci da rashawa.
Haka da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu garzaya kasar Burkina Faso, inda gwamnatin rikon kwariyar ta bukaci Faransa da ta kwashe sojojin da ta girke a kasar kafin nan da wata guda sakamakon shudewar yarjejeniya ayyukan soja da kasashen biyu suka cimma a shekarar 2018 da nufin yaki da ta'addanci. To sai dai gwamnatin Faransa ta ce bata fahimci abinda hukumomin Burkina Faso ke nufi ba da wannan mataki. Wannan ne dai na baya-bayan nan a ci gaba da takaddamar da ke faruwa tsakanin kasashen biyu. Daga Yamai ga wakilin murya Amurka Sulemu Barma da rahoton.
A shekarar 2015 ne Burkina Faso ta amincewa Faransa ta kafa sansani mai dakaru 400 a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da sai a watan Janairun 2018 aka soma aiwatar da ita da nufin yaƙi da 'yan ta'adda. Yarjejeniyar ta ba da dama ga kowanne daga cikin ɓangarorin ya canza ra'ayi idan buƙatar haka ta taso. Dalili kenan gwamnatin Burkina Faso ta ɗibarwa Faransa wata guda ta kwashe sojojinta saboda a cewarta an zo ƙarshe. Matakin da a yanzu haka ya fara ɗaukar hankulan masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum, kamar su shugaban gamayyar ƙungiyoyin Rezo Esperance Bashar Muhammad.
Dama ka san tun kwanakin baya ya matasa sun yi zanga-zanga suka kewaye wannan baltin sojojin wanda ake cewa kambuwasi, da tambayar cewa wannan sojojin na ƙasar Faransa su bar ƙasarsu. To ina jin shi ne su yanzu magabatan na ƙasar suka mai da hankali don su zartar da wannan manuwar ta matasa. To suna ganin kamar tunkoso ne na wuhi, suna nan ɗin kuma ƙasar tana ta fuskantar matsalar tsaro. Sun san dai kare ƙasar su bisa wuyansu ne ya wajaba. To wata kuma nazarin yana ba da cewa tana yiwuwa don sun hangi yanzu su yi hulɗa da Rasha ne, koko da ƙasar Iran wajen tabbatar da wannan tsaron.
A watan da ya gabata shugaban ƙasar Ghana Nana Akufo-Addo ya yi hasashen cewa kamfanin Wagner na sojojin hayar Rasha ya shigar da askarawansa a ƙasar Burkina Faso, abinda ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya a wancan lokaci. To amma a cewar masanin sha'anin tsaro Abbas Mumuni, sabon matsayin gwamnatin ta Kanal Ibrahim Traore alama ce da ke nunin biri ya yi kama da mutum.
Ƙasar France abin da take jira kenan, tunda sun yi alkawari cewa ba su iya aiki da inda an da sojawan haya kenan, kamar dai ƙayata an ka cire musu cikin takalmi. Amma har yanzu dai ba a hutu kara-kara ba, kamar shugabanni ba su tohu sun daga yi musamman ga abin da ke faruwa. Kamfanin sada labari ne a Agence d'Information Burkina Faso shi ne ya fito wannan labarin.
Satar matan nan 'yan Burkina Faso sama da 50 da rahotanni suka ayyana a farkon makon jiya abu ne da gwamnatin ƙasar ke zargin shiri ne da aka kitsa takanarsu daga ƙetare, a cewar ministan sadarwa Rim Talba Jean Emmanuel Ouedraogo. Saboda haka masana ke alakanta matakin korar sojan na Faransa da wannan al'amari.
Wannan abu yana ɗaya daga zargi kuma da zai ƙarfafa zaton da Burkina Faso ke ma mutanen waje har da Faransa. Kenan hujja ce mai muhimmanci in zaton nasu ya tabbata na su kori sojan Faransa. Dama sun kori representative infinite suna zarginta da cewa ita ma kamar tana da alaƙa da 'yan ta'adda, tana tafiya inda ta ga dama ta dawo, amma su musamman 'yan ƙasa ba su iya wannan.
Shugaba Macron da ke bayani wa kafafen labarai a washegarin bayyanar labarin ɗaukar wannan mataki ya ayyana cewa bai fahimci abin da gwamnatin Burkina Faso ke nufi ba da buƙatar ficewar dakarun Faransa daga ƙasar. Saboda haka ya yi fatan a yi masa haske a kan wannan labari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla, an gaishe ka Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. To an kammala wani babban taron yini biyu na yaƙi da ta'addanci a Lome, babban birnin ƙasar Togo. Taron ya samu mahalarta fiye da 250 da suka hada da shugabannin majalisun dokoki na ƙasashen Afirka da ƙungiyoyin masu zaman kansu na matasa da wakilai daga hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam da ke Kumasi ya hada mana rahoton.
Taron da aka gudanar a birnin Lomi na kasar Togo ya samu halartar kungiyoyin matasa da wakilan majalisu da shugabanninsu tare da wasu jami'ai na Majalisar Dukkin Duniya. Yayin jawabin ta, shugaban majalisar dattawan kasar Togo Yawa Djibodi Segan ta ce, hare-haren ta'addanci na barazana sosai ga cigaban nahiyar Afirka, kuma matakin soji kadai ba zai iya shawo kan matsalan ta'addanci a nahiyar ba sai an hada kai tare da tinkarar matsalolin da matasa ke fuskanta. Shi kuwa jigo a majalisar dattawa ta kasar Ghana James Agalga da ya wakilci Ghana a taron ya ce,
abinda muka maganar da muka yi duka it has to do with terrorism da ya fara cikin sahelian countries da ke West Africa, Mali, Niger, Burkina Faso, ce yanzu haka suna neman su attack coastal states. Atun ma an yi fada daga Togo ayi fada daga Cote d'Ivoire mukere ne kaman Ghana ne da yi kwalla ba su iya sun attack Ghana ba shi yasa parliamentarians da ke West Africa Africa duka mun yi meeting da government and meeting nan ce mun discuss abin da parliamentarians su yi to prevent terrorist attacks in countries so and discuss what are some problems kaman the unemployment rule in the Akamata youth commercial play, parliament's legislations in the Akamata pass law, a year to prevent terrorism, taking Africa, West Africa, the various countries, the anti-terrorism agency, so that should look at the government of Qatar, Susuka sponsor. So almost all the countries, Egypt, Morocco, northern African countries, the Susuka Sunzo.
Mataki zai iya shawo kan matsalan ta'addanci a nahiyar Afirka wannan ne tambaya da naima mai sharhi bisa harkan tsaron ciki da wajen gane malam Irbad Ibrahima inda yake cewa
an zo lamarin counter terrorism zaka ga ba sa matasa cikin tahiyan ba za yi wuya domin wanda ake recruiting su je suna kai hare-hare hasatan yan shekara 10 wana bane 20 da wana 30 da wana ko kuma a ce ma cikin 40 to shi ba dattawa kawai ake bukata na wasa kwakwalwa kan wanga lamari ba so shi in yau an kara an hada karfi da karfe cewa kuma da doki ilimi a kuma doki outreach ko kuwa zuwa wurin mutane a bada fikirori da sauransu abin da ya kamata yi kenan domin da karfin tuwo kawai baya samun a cimma guri face an nemi matasa a sha hankulansu ko a jawo hankulansu kan wasu lamura.
Wani matashi tsohon dan bangar siyasa a Ghana Ahmad Isa na ganin samar wa matasa sana'ar yi shi ne hanya ɗaya tilo da zai kawar da hankulan matasa a kan shiga kungiyoyin ƴan ta'adda.
Yutun nan wallahi da su za a yi aduci mai ayi wani mugun aiki da shi yutun nan kyan da yutun kunnin su ya yi zafi mutum ya tashi da sassafe shi je zamna base dole wani ya zo ya influencing shi da wani mugun aiki dole zai je ya yi.
Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne da minti 17 wato a karfe 4 kenan na yamma a Najeriya, Niger kamar da Chadi wato kuma karfe 3 kenan da minti 17 a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet akan voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kangi marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku, jama'a kiranmu nake bisa dagewa, jama'a kiranmu nake.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A makon da ya gabata mun fara kawo muku hira da wakilinmu Mansur Sani da wasu malamai game da shirin gwamnatin kasar na dakatar da bibiyan dalibai a makarantu ko jami'oyin kasar domin tabbatar da ganin sun yi koyi da abubuwan da aka koya musu a wuraren ayyukansu. Kafin na jaku da nisa ga Mansur da bakin nasa.
Sunana Salai Umaru. To mu dai mu ne ekiden na fari nan na ite na maradi harkan aikin wuta. To in gwamnati yayi wannan abun kenan yana so ya bata harkan ensemblement professionnel et technique don ba kowa ne gwamnati yana yi dauka ba. Ana so in sun hito matasa su yi aiki da hannu da kansu
ta mutakar ba za su asa ido ba a tantance za a samu matsala.
Ala za a samu matsala babba dan yaran suna hito ne ba su yi komi ba ka gane ko kenan a harkan karatu an maida shi ba kenan. Yanzu ake mutum ya yi aiki sai gani mutum ya kasa mai gabaki ake ya iya mai an ce ta yi da kanshi sai ya kasa kasan ko abin bai yi ba in dai harkan nan ne an sanya ma professional bai yi ba.
Sunana Abdulwahid Suleiman Abubakar donc entreprise da ake cewa IASA construction da take aiki cikin gina. Ni wannan abun da naji ya bata min rai kwarai ko inta ya dan hargitsa ni kwarai.
Me yasa?
Abun da yasa shine mu deja muna da ma'aikata muna ginoni da wani sauransu kuma mu muna samun stagiaire masu koyo da suke bayan mu. Deja akwai nakasi, akwai mankama. Mu abunda ma muke fata a ƙara wannan encadrement din saboda abubuwan su sahi a dan samu a rage illolin gina wadda ba ta cikin ka'ida da sauransu. To yanzu an ce an shahe abun gaba ɗaya, kenan abun gaba ɗaya ya rikice. In aka ce mamusannai ba za su bi ɗalibai ba su san abun da suke ciki, sai ka je an sha korar ka da yawa waje aiki baske baka yi aiki ba, dole sai ka ta ka dauki wata formation can daban. To kaga deja wannan abun bai yi ba. Mu deja mu da muka gama karatun tun jimawa, tun kafin ayi wannan zancen, mu fatan mu shine ma a ƙarfafa wannan sustenance inda ake yi a ƙara. Kuma yanzu an ce an hudda shi, abun yayi muni kwarai. Ban san wanda zan kwatanta muku shi ba, me yayi muni kwarai 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 kwarai, yayi muni kwarai bai dadi ba. Wannan shawaran a hudda gatta su ga in ba a ƙara ba ga a rage.
Sunana Madam Salisu Malika Idrisa, ina aiki na Onaha Maradi electromechanician ce ni. Tunda wannan bibiyar da ake yi abu ne mai muhimmanci kwarai ma. To ina kira ga gwamnati wannan tsarin gaskiya ka a hudda shi, don aka ce a cire shi ba abin da yara za su koya.
Shin komi sababbin ɗaliban na yanzu suke ji ko kallon wannan mataki?
Usmani Sani Abdullahi ɗalibi ne a jami'a nan ta Magadi a Institute, yana shekara ta uku a filin da ake cema electromechanic, a haka fita da makanikanci. Kiran da muke a gwamnati shine ya dawo kan magana ta yi a maido yadda ake a da.
Majma Alu Abdurashid shine ni ɗalibi ne a shekara ta biyu ɓangaren ginoyi. Ni harko da ni je wata magana abun ya bana maki kwarai. Wannan an kadire ma kwance bibiya da aka yi ma HDN wani ke karatu jami'o'i kamar shi ne ke sa aikin su ya yi kyawu. Basuke kawo malumai su ne ke karantar da mu. In sun karantar da mu ko teori ce suke nan ga mu ne. Mun dai mun ka tai saman tere mun ka yo aiki mun ka gama mun ka dawo. Kenan sai da sa hannu su ne zamu iya koyon wani abu. Koko su za su gura mu ne yanda zamu yi mu cika aikin mu yanda ya kamata. Furke gomu ma kannan mu wani ke bagare mun sun zo wajen mu suna exercise su tambaye mu. Yaya ne wanga abubuwan ake yin su sai mu ba mu iya kama musu. Bangare ma sai dauke shi ma kamar haki ne namu wanda ya kamata a yi mana shi. To kuma yau gashi wasu da dama sun to sun yi shi sun wuce. Yau mu gashi an ce mu ne ya zo gare mu kuma an tsaya da komai an ce babu shi babu shi.
Tattaki a ofin shi shugaban jami'ar ta Maradi, sai dai ban samu ganin shi ba, da ne kira bai samu daga wayata ba har yanzu a lokacin da nake kammala hada wannan rahoto. Alhaji Attahir Fararu, shugaban tsangaya ta fannin kimiyya da fasaha na jami'ar EET reshen jihar Maradi, kowane mataki za ku dauka kan haka?
Matakin da muka dauka shine mun ce aikin da baya da kyau da baya da inganci ba za mu ba shi wani maki ba. Kenan yara suna nan gajira ba dan muna so ba, dan saboda gaba ne muke a cikin wannan minister a ministry na asma spira ana yin BTS wanda yake da matsayi irin na diploma na mu wannan na DET, kuma har yanzu ana kawo nan wajen mu yaro ya kare aikin shugaban mu. To me zai hana su wa'ina saboda BTS yaro shi yake biya nan kuma na gwamnati shine za a hidda shine muke mamaki. Amma a mataki na kasa da jami'a a EPDR a CFPA wanda suke irin karatu irin namu na fasaha ana karewa. Minista nan za a huda a wayannan makarantu na da suke kusa da mu na masu zaman kansu kamar sai ta sini kamar sai ta ana har yanzu ana wannan abu. EMIC ekol wannan ta yeme irin tamu har yanzu ana wannan abu. Amma mu da muke karkashin jami'a mu ne ake so a mana bugo ɗaya ko kowa mu ta kasa ci su hukumomi sa da yanci in sun ga abu ko bai gyara su kuma amma su shawarce mu su ce me ne kuke gani wanda za a yi in nauyi ne a gurin gwamnati a rage nauyi ko kuma kai ya taba ingancin karatu. Amma ba kai tsaye ba wanda harkar EET an fara shi ne a Maradi da Tawa da magana kenan. Duk wani mushan jami'a da ya taso a yamai bai san shi ba, ko wa'innan wanda suka zo daga yamai ba su san su ba. Kenan babu wani shi musanin abin da ake yi a EET, tunda mu sai da aka yi tahiya zuwa horon shi aka je a gani da a harko ya ake yin harkar EET muka zo muka yi muka kawo shi nan Niger. Kenan babu wanda yake musanin wannan abin, in ba yi magana da mu shi na ba yi magana da shugabannin EET a ce ga matsala da take faruwa ya ku gani. To duk ba yi wannan ba zartarwa ne yake daga sama kuma zo bai ta yar kyau.
Masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin
Mansur Sani daga Maradi
da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Ladies Gresham na ku baban gidan Chipring ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa.
To a gaida baban gida Jibril, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Isa Lawan Girgir, magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya. Ya fara da sallama, ya ce shirin gwamnatin Najeriya na janye tallafin man fetur a watan Afrilu mai zuwa, hakan ya yi daidai, sai dai wani hanzari ba gudu ba. ya kamata idan an yi zanya tallafin man fetur ya wadata a lungu da sako na Najeriya. Sakonmu na gaba cewa iyaye da malamai da sauran dattawan unguwa a duk inda muke, da fatan za mu himmatu sosai wajen ganin mun baiwa yaran mu kyakkyawar tarbiyya domin su taso a matsayin mutane na gari. Duba da ganin su ne za su iya zama shugabannin gobe. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, da Wasila Yusuf, goren gida Alfijir FM Katsina, da Isa Babba Ali direban jefa garejin Manda Kaduna. Shi kuma Shehu Adamu Rajau shawara ya bayar, ya ce ‘yan takara da ke ɗaukar wa talakawa alkawari a wannan lokaci na yaƙin neman zaɓe, to ku sani cewa shi alkawari dai kaya ne, idan aka ɗauka dole fa sai an sauke sannan za a rabu da nauyin shi. Don haka ya kamata ku ɗauki wanda za ku iya saukewa. Shi kuma Sa’un mu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Yusuf Ali, ya ce mun shigo wannan shiri ne domin mu yi kira ga babban bankin Najeriya CBN ta taimaki al’ummar Najeriya ta ƙara wa’adin amfani da tsaffin kuɗaɗe da za a canza, domin harkokin kasuwanci suna so su tsaya duba da yadda da yawa daga cikin ‘yan kasuwa suna gudun karɓarsu. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa a zahirin gaskiya mutane suna cikin takura sakamakon takaita wa’adin karɓar tsaffin kuɗaɗe da bankin babban bankin Najeriya wato CBN ya yi. Don haka muke neman da ƙara wa’adin karɓar tsaffin kuɗaɗen ganin da al’ummar yankunan karkara suke da kuɗaɗe a hannunsu. Sako daga Ukashi Abdulsalam, Koko, jihar Kebbin, Najeriya.
An gaishe ka Sarfilu Hashim Gumel, yanzu kuma sai labarai a takaice.
To, Prime Minister Poland ya ce ƙasarsa za ta tattaro kan wasu ƙasashe da za su taimaka wa Ukraine wajen samar da tankunan yaƙi ƙirar Jamus, ko da ita Jamus ɗin ba ta ba da umarni a hukumance kan aika da tankunan ba. Minista harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta faɗa wa gidan talabijin ɗin Faransa na TV channel LCI a ranar Lahadi cewa idan har Poland ta nemi izinin aikawa da tankunan yaƙin ƙirar Jamus, su ba su ba za su hana ba. Shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Ukraine Andrei Yermak ya faɗa a wani sakon telegram da ya wallafa a yau Litinin cewa ƙasarsa na buƙatar tankunan yaƙi 100 ne ba 10 ko 20 ba. Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani ɗan bindiga ya harbe mutum 10 har lahira a wani gidan rawa da ke birnin Los Angeles. Lamarin ya faru ne yayin da ake bikin sabuwar shekara na Luna da al'ummar Asiya ke yi. Wannan harbi na kamewa da wabi ya jefa fargaba a zukatan al'ummar ta Asiya mazauna Amurka, tare da dasa alamar tambaya kan gudanar da sauran bukukuwa a duk faɗin ƙasar ta Amurka. Sakatariyar Bitirmalin Amurka Janet Yellen na ziyara a Zambia a zango na biyu na rangadin da take yi a nahiyar Afirka. Ana kallon ziyarar ta Yellen a matsayin wani yunkuri na ɗabbaka ayyukan saka hannayen jari da ‘yan kasuwar Amurka ke yi, yayin da takwarorinsu na China suka mamaye ƙasar. Abu na farko da masu ziyara a ƙasar ta Zambia ke gani shine yadda aka sake fasalin filin tashin jirage na Kenneth Yaukawunda, wanda wani aiki ne da Chinawa suka gudanar da kuɗaɗensu a shekarar 2015. Kazalika cikin Lusaka, babban birnin ƙasar na Zambia, na ɗauke da alluna da dama da ke nuni da tasirin Beijing a birnin, wani abu da ke ƙara nuna alama ta gugayya tsakanin Amurka da China. Hukumomi a Pakistan sun ce kusan ɗaukacin ƙasar na fama da matsalar katsewar wutar lantarki, yayin da wani mataki da hukumomi suka ɗauka na rage kuɗaɗen da ake kashewa a wannan fanni ya kasa yin tasiri akan kashe wutar lantarki a sassa'o'in da ba a matuƙar buƙatarta, domin a taƙaita ɓannatar da man da ake amfani da shi a sassan ƙasar. Ministan makamashi Kuram Dasgir ya ce a yau Litinin injiniyoyi sun fara ayyukan maido da wutar lantarki a ƙasar ta Pakistan.
To, masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo, wanda ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyanmu na yau ne ce taku Binta Suleimani Yaro, nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma assalam, amma kada ku yi nisa, domin shirinmu na yau da gobe na tafi. Thank you.